أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين بحث منقبا زي فاراد بحثيني كان النبتة شوى منيني النبتي النبتي شينمي Sako ne daga Ubangiji zuwa ga bayinsa. Wato Ubangiji yana so ya shiryar da bayi a shar'ance, sai aiko musu da annabi a matsayin ɗan sako domin ya shiryar da su abin da ya kamata gare su, abin da yake wajibi a kansu, abin da aka haramta musu, tsarin rayuwarsu ta tattalin arziki da zaman tare. Da zaman iyali, da kasuwanci, da aure, da kare ƙasa, da aminci, da sauran abubuwan da suka shafi tsarin rayuwar ɗan adam. Wannan shi ne jikadanci. Wato jikadanci neman kammala ɗan adam ne a shar'ance, kamar yadda Ubangiji ya kammala shi a halicce. A halitta Ubangiji ya kammala ɗan adam, ya sanya mishi a tsari na rayuwa na halitta, wanda wannan aikace yake a cikin samuwarsa, da baya buƙatar wani abu bayan wannan. Amma abin da yake buƙatar wani abu shine mai shiryawa, tunda hankalin da aka yi wa ɗan adam, halittar da aka yi masa, ba za ta cimma ba ta kai ga cimma burin samar da tsarin rayuwa ba, to shi akan kansa a tunaninsa ba zai iya tsara kansa dukkan abin da yake bukata ba na rayuwa, to don haka ne sai ya zama dole tilasti ne na hankali a samu wata hanya da za a shiryar da shi. Kuma wannan hanyar ba za ta yi ba sai ta hanyar wani mutum wanda zai fahimta. Domin Ubangiji bisa tsarinsa yana son tsari ne wanda yake na sababi da kuma tsakiya. Sai bayinsa ya sanya tsaka-tsaki tsakaninsa da sauran bayi, ya zaɓe su, ya ɗaukaka su da siffofi maɗaukaka da halaye nagari wanda babu wani mutum wanda yake da irinsu. Sai suka kasance dole su ne madogara ta ɗan adam idan yana son ya samu tsira da rabauta a wajen Ubangiji. Da farko muna cewa ɗan adam yana buƙatar dokoki, tunda mun ce daman annabci ɓangare ne na kula da dokokin ɗan adam da yadda za a tsara masa rayuwarsa. Ɗan adam fa yana buƙatar dokoki wanda za su kammala shi. Duk inda mutum yake yana buƙatar tsarin rayuwa domin samun rabotarsa ta duniya da lahira. Hatta da waɗanda ba su yi imani da samuwar Ubangiji ba, waɗanda sha'anin lahira bai dame su ba, za mu ga suna matuƙar buƙatar tsarin rayuwa na wannan duniya wanda zai kai su zuwa ga gaci, wanda zai kai su zuwa ga mi, zuwa ga rabota. Ashe kenan wannan abu ne na fitarar tunani, abu ne na fitarar halittar ɗan adam, ya buƙaci me? Ya buƙaci tsari da wanda zai tsara masa rayuwarsa. To wannan matakin farko kenan. Mataki na biyu za mu ga akwai sharuɗa na shi mai sanya tsari. Inda a ce an ban mu da mu tsara kanmu kamar yadda muka faɗar a gabatarwa, cewa mu ba mu san hakikanin abin da yake shine maslaha ba gare mu. Wato maslaha da yawa mun jahilce ta, idan ba mahaliccin mu ba gaskiya ba wanda zai iya sanin maslaha. Misali, inda an ce ɗan adam ya tsara dokoki, ba mamaki ya zamanto kamar misali a ce dokokin gado, sai shirya cewa namiji da mace ko dai sanya musu su ɗau kashi daidai, ko kuma ya hana mace, ko kuma ya hana namiji misali. Na mun samu yawanci tarihin dan adam yana hana mace ne saboda bambanci da yake nuna da san kansa a matsayin sa na namiji. Inda za a ce misali dokokin azumi, ba mamaki ma dan adam ba zai iya gano yanda zai tsara kan sunan dokoki da azumi ba. Tunda zai tsara kansa cewa zai azumi na wata wajibi a duk shekara. Bai san wannan maslaha ne ga jikinsa ba da rayuwarsa da lafiyarsa. A lokaci guda kuma wani matsayi ne ta janibin ma'anawiya, wato janibin ruhinsa da ɗaukakarsa ga Ubangijinsa. Amma ɗan adam ya jahilci wannan abubuwa. Saboda haka za mu samu ɗan adam da yawa waɗannan abubuwa da ya jahilta ba zai iya gano su ba. Kamar dai ka samu mutumin da bai san mota ba, ya ga mota an yi ta, da za a ce mishi na za a zuba ruwa domin wannan motar ta yi tafiya, ba maki ya zaɓi wani wuri daban, ba maki ya ga tankin mai sai ya cika shi da ruwa, ko ya siyo baƙin mai ya zuba masa misali, ko ya siyo kalanzir da makamancin wannan. Saboda mai bai san maslahan mota ba, bai san abin da ya dace a yi mata ba. Wanda ya san wannan dokoki shi ne wanda ya mota. To haka nan ɗan adam, wanda ya san yanda za a tafi da shi, wanda ya san yanda zai samu rabota ta duniya da lahira, to shi ne fa wanda ya yi shi. Don haka muka ce a doka ta farko, shi kansa mai sa doka dole ya kasance ya san doka, ya san abin da jikinsa yake bukata, ya san abin da ruhinsa yake bukata. Idan mutum ya san waɗannan, to shi ne zai iya sanyawa kansa doka. Amma tun da bai sani ba, Ubangijin da ya yi shi shi ne ya san wannan, to shi ne zai sanya masa doka. Hankalinsa duk da yana rizkan maslaha, amma yawancin maslahar da yake rinjayarwa shi ne maslaha ta ƙashin kansa, ba ta al'umma ba. Don haka akwai buƙatar mai yin doka wanda yake maslaha ta gaba ɗaya, wanda ta haɗa ta ɗaiɗaikun mutane da ta al'umma gaba ɗaya zai kiyaye. To don haka sharɗi ne na mai sa doka ya san abin da yake sanyawa doka. Kuma tunda ba wanda ya san jiki da rai fiye da Allah, shi ne ya fi cancanta ya sanya wannan dokoki. Na biyu za mu ga shi ne rashin amfanar mai sanya doka da doka. Misali, dokokin da suke wannan duniya, dokokin da suke kan samamu, babu wata maslaha da wani amfani ga Ubangiji a ciki. Ubangiji ba yana amfana ba ne daga waɗannan dokoki da yake sanya mana. Abin da yake so kawai mun ji tsoronsa mai aiki da shi. Don haka shi ne ya sanya, shi ne ya kasance ya cancanci ya sanya doka. Don haka idan Allah ya sanya doka, to babu wani maslaha tashi a kan kanta. Maslahan ma tana koma zuwa ga bayi ne. Misali, Ubangiji ya zaɓi manzon rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya kasance annabi na ƙarshe, manzo wanda zai kawo ni sako na ƙarshe. Wannan amfanin ni'ima ne gare mu. Idan mun bi shi mu za mu rabota, idan mun karkace masa to mu ne za mu halaka. Bin shi shi ne ni'imar mu ta duniya da lahira. Ya yi ku annaba kafin shi annabi Isa alaihi salam, annabi Musa alaihi salam, annabi Ibrahim alaihi salam, annabi Nuhu, Adam da sauransu. Dukkaninsu maslaha ne ga ɗan adam. Kuma kowanne annabi bayan ya wuce sai Allah ya sanya mishi wasiyyi wanda zai gaje shi, wanda mutane yawanci ba kasafi sukan bi shi ba, sukan zaɓi son rai. Annabi Musa da Isa sun bar wasiyyansu, ba abi ba, manzon Allah ya bar wasiyyan shi, ba abi ba, ya yi wasiyya da bayansa. Akwai waɗanda za su zo 12 na farkonsu shi ne Sayyidi Ali, Hassan, Hussein da makamancin wannan. To amma al'umma tun da ba ta bi su ba, ita ta jiwa kanta. Duk wannan rikici da saɓani da yamutsi na tunani da musulmi suka faɗa ciki, duk ya samu sakamakon kauce wasiyyar manzon Allah ta bin Sayyidina Ali bayansa. Wanda shi ne ya san ilimi, shi ne ya san makoma al'umma, shi ne ya san abin da ake bukata, shi ne ya san addini, shi ya san maslaha. Wanda duk wani sahabi ma izuwa gare shi yake koma. To amma tunda al'umma ta zabi ba bata zabe shi ba ta zabo su ta bi daban ta Allah kuma baya tilasta mutane suna da zabi akan abin da suka zaba in ya soye musu hisabi kan abin da suka zaba a duniya kuma su dandane bala'i da kudar azaba na sakamakon sabawar da suka yi to wannan shine ya jiyo shine ya rage mutane kuma su suka jiyo kansu so da haka duk a cikin wannan babu wani amfani Allah dai sanya manzo ya zama annabin karshe sanya wasiyin sayyidina Ali a cikin wannan duk babu wani amfani da Allah yake da shi babu wani abu da amfanin sa yake kuma gaba da amfanin na bayi ne so da haka rashin amfana daga doka yana daga cikin sharri mai sanya doka za mu ga a majalisoci da sauran kasashe masu sanya doka sukan kula dokar ta zo bata cutar da su ba in dai ba an ci sa'a masu hankula sun sa hankula ba sun sanya doka ba tare da la'akari da me za ta cutar da masu sanya dokar ba ko kuwa ba sanya su ba kamar misali a ce an tilasta su ko kuma akwai wani mai duba kan al'amarinsu da makamancin wannan za mu ga shugabannin ƙasa ne abin a kasashe abin da suke yi kenan za mu ga suna sanya dokoki dokokin nan kuma zuwa ga maslahar su ne ba wani abu ba kaɗan ne za su kiyaye maslahar wani daga cikin al'umma kuma shi ma ko da an rubuta maslahar al'umma na ciki za mu ga ba kasafi ake kiyaye su ba za mu ga ana saba mata ana take ta yadda aka ga dama saboda shi mai sanya doka din yana da wata maslaha sabanin wannan maslaha ta al'umma to tunda mun ce dole mai sanya dokoki zuma bai amfana da dokokin sa ba Allah subhanahu wa ta'ala wanda baya bukatar komai wajen kowa kuma kowa wajen shi yake bukata shine yafi kowa cancanta ya sanya dan adam dokoki yadda zai rayu a wannan duniya kuma shi kamar yanda shine yafi kowa sanin dan adam saboda haka shine kowa sanin hanyar kuma da dan adam zai bi domin ya rabauta a wannan duniya da lahira wannan mutum da ya jahilci hatta kansa abubuwa da yawa wanda suka shafe shi sun buya gare shi a yaushe ne za a ce wannan mutum shi zai iya sanya kansa doka alhali bai san kansa ba don haka ubangiji da yake masani ga komai ko baya bukatar komai hasali ma kowa yana bukata wajen shi ne kuma ya san komai shi ne ya fi cancanta ya sanya wa al'umma doka wani abin da yake sanya mana wajabcin samuwar wahayi ya zo daga Allah ta hannun annaba su zo daga Allah da wahayi daga Ubangiji shine bukatar sani sani yana daga cikin kamala ta dan adam kuma da wannan sani ne ake samun kamala kuma da yawa dan adam kamar yadda ya gabata ya jahilci mafi yawan abubuwan da suka shafi kansa balantana kuma ya san wane ne Ubangijinsa saboda haka sai zamanto kenan da bukatar ilimi ya zo masa daga Ubangijinsa domin a yi masa bayanin Ubangijinsa da rayuwarsa da abin da yake maslaha da abin da yake ba maslaha ba na rayuwarsa za mu ga sakamakon jahilcin dan adam ya dauki abin bauta ba Allah ba ya dauki hatta da gunki mutum ne fa zai sassaka abu da hannunsa saboda karancin hankalinsa bayan ya sassaka wannan abu da hannunsa sannan kuma sai zai bauta masa shi yasa ma ake bada misali da wutar wanda Ubangijinsa na alkaki yunwa ta yunwa gashi karancin abinci aka danyi fari zai ce Ubangijin dan gutsura hannun nan sai dan gutsura sai ya ci sai cinye ɗayan ya cinye ɗayan har ya zo ya cinye kafafun har ya zo yana kuka gaban Ubangijin nasu da Allah zan dan cinye kan ya cinye kan ta zo da haka wannan ba karamin wata ba ce ya yi Ubangijin sai ya cinye ko da ku ya ce wannan alami ne na Ubangijinsa yake bauta Ubangijinsa ne na ƙasa wannan bai warware komai ba wani irin Ubangiji na wannan mai rauni da har zai zamanto an yi shi kuma a cinye shi ko kuma ya zamanto za a iya rusa shi baya magana baya ji baya idrakin komai gashi nan a sandare saboda haka dan adam ya kai matukar jahilci muna gani yadda dan adam yake matukar jahilci a kasashen India da gabas mai nisa da kuma kasashen abin nan hatta da kasashen yankunan mu na Afrika zamu ga yadda dan adam yake matukar nisa ya riki tsafi da gunki da wasu ƴan katakwaye da wasu gashi har da gashin ungulu da sauransu abin girmamawa da abin da yake jin tsoro abin da yake daukakawa wannan dai ya taso ne sakamakon jahilcin dan adam ko ya rike su ƴan duwatsu ko ya samu dan kuturi yayi shi don dan mutum mutumi kuma sai ya zo yana girmama shi kuma har yana jin tsoron sa yana imani da sharrin sa sai shedanu suka ga hanya tayi da za su taimaka wa dan adam ya lalace sai suka taimaka musu wannan kututturin da ake gani da wannan tsafaci da ake yi da wannan gulmace abin nan da sauransu dukkanin su shedanu ne suke shiga suna taimaka musu kamar yadda shari'a ta nuna mana cewa shedanu suna bayan duk bata wato suna goyon bayan duk masu shiga bata yanzu da haka dan adam yana bukatar ilimi yana bukatar ya san waye shi waye ubangijinsa da wannan ne zai samu kamala shi yasa dan adam yake zama mafi daukakar mafi tsarkin halitta idan ya tsarkaka yake kuma zama mafi kaskancin kaskantacce idan ya munana sai fi komai kaskanci saboda lalacewa da tabiwarsa muna ganin dan adam saboda duk da yana da awar ci gaba na ilimi a yau amma ya kasa idrakin abinda zai zamanto ya arzuta shi duniya da lahira kullum rikici ake kan tattalin arziki kullum rikici ake fatara da talauci sun yi mutane wa ga arziki a shimfiɗa a kas ga arziki ya yi wa duniya yawa amma dan adam yana cikin bala'i da wahala sakamakon me sakamakon dan adam da yake da son rai da son zuciya da kuma jahilci da ya masa yawa so da haka zamu ga dan adam sannan dan adam a yau ya san duk da yana da awar ilimi har ila yau amma zamu ga yana shan abubuwan maye yana ganin su ba komai ba wanda suke sa shi raunin hankali suke gusan mishi da hankali ta yadda zai iya dukkan wani mummunan abu a wannan yanayi yana amfani da kayan maye da shaye-shaye kamar wiwi da cocaine yana kuma cin naman da yake mai cutarwa wasu ba su da ma abinci sai naman maciji da sauran dabbobi masuke ba su farata da fika wanda a ruhinsu suna cutar da su kamar yadda a jikinsu ma suna cutar da su haɗa da alade wanda aka tabbatar da mai cinsa baya kishin matarsa da duk irin wannan zamu ga gasu nan sannan dan adam ya tsaye da abin nan tattalin arzikinsa akan riba a yau yana cutar da dukiyoyin al'umma a shekenan da bukatar dan adam ya san hakikanin sani wanda zai sanya shi ya bi ta farkin shari'a wanda yake rabotarsa ne a wannan duniya da kuma gidan lahira idan dan adam a abubuwan da yake ya san su ma na tattalin arziki da abubuwan da ya kamata ya kiyaye na kyawun halayensa waɗanda za su ba shi rabotar duniya ya zamanto ya jahilce su wanda yake yana rayuwa cikinsu ko da yaushe ina ga abubuwan da suke asasi na wa'incin ilimi wanda dan adam da yawa ya nesa da su bai san su ba so da haka shikenan dan adam yana bukatar sani to sanin nan kuma ba zai yi ba sai daga wanda yake ya sani din wanda sanin shi ba shi da iyaka shi kan kansa shi ne sani wannan kuma shi ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala za mu ga yadda Imam al-Kazim Musa al-Kazim dan Ja'far as-Sadiq alaihi wassalam yake cewa imamina bakwai daga wasiyyan manzon Allah yana cewa da ɗaya daga cikin ɗalibansa da ake cewa Hisham sahabbansa makusanta da ake cewa da shi Hisham yana cewa ya Hisham Allah bai aiko annabawansa da manzanninsa ba zuwa ga bayinsa sai domin su san Allah wato ɗaya daga cikin dalilin da yasa dole ne a aiko annabawa shine mai sanin Allah idan ba a aiko su ba bayan za a yi musan Allah wato sanin mu ga Allah ya dogara da mai ya dogara da su wa'annan aiko annabawa ya dogara da su annabawa idan Allah aiko sai mu san shi yace ya Hisham Allah bai aiko annabawansu da manzanninsu zuwa ga bayinsa ba sai din su san Allah wanda ya fi kowannen su amsa wannan kira da kusanta wannan kira shi ya fi kowa sanin Allah. Za mu ga kullum wasu mutane suna ta'amuli da littafin Allah, da faɗin manzansa, da zantuttuka na hikima na wasiyyan manzansa, wanda suka fi kowa sanin wannan, suka fi kowa kusanta da su, to su suka fi kowa sanin Allah. Sannan kuma waɗanda suka fi kowa sanin al'amarin Ubangiji, to su ne suka fi kowa kamala hankali. Duk wanda ya fi kowa sanin al'amarin Ubangiji shi ya fi kowa mai kamala hankali. Wato idan muka duba za mu ga idan ka amsa kiran ka zama ya zamanto bangare ne na rayuwarka shi kiran. Ko da yaushe kana tare da abinda Allah da manzo suka ce. Wannan ko ba yiwuwa sai ta zuwa makaranta, sai ta zuwa ilimi, sai ta dagewa da ɗaukar shekaru, kana faman wajen sanin wannan lamura da dagewa da juriya da fahimta da kusantar menene Allah subhanahu wata'ala ya aiko manzanni da shi. To sai ka samu sani. Idan ka fi kowa sanin abinda ake cewa to sai hankalinka ya kammala, sai ka fi kowa kamalar hankali. Sannan ya ce wanda ko suka fi kowa kamalar hankali su ne suka fi ɗaukaka duniya da lahira. Masu ɗaukaka kamalar hankali, masu daraja tunani, su suka fi kowa ɗaukaka duniya da lahira. Wannan shi ne abinda Imam Al-Kazim yake gayawa ɗaya daga cikin sahabbansa Hisham. Imam Rida ɗansa yana bayani shi ma game da wajibcin aiko manzanni, yana cewa ba makawa a samu manzo tsakanin Allah da bayinsa wanda yake annabi ne ma'asumi da zai ringa nuna musu umarnin Allah da hannunsa, yana tarbiyyantar da su da tarbiyyar Allah, yana nuna musu abin da yake shi ne amfaninsu, yana kare su daga abin da yake cutar da su. Wannan ba makawa, mu duba mu ga kalmar ba makawa, domin me? Domin a cikin halittarsu, domin babu wani abu da suke sanin Allah da shi. Ko suke san abin da suke buƙatarsa su a kan kansu, dole sai da aiko annaba za su yi sanin hakikanin sirrin umarnin Ubangiji da shari'arsa da abin da ya ɗora a kansu. To wannan bayani kenan kan wajibcin aiko annabawa. Amma yaya za mu gane cewa idan wani ya zo ya ce shi annabi ne? To wannan yana iya tabbata ta hanyoyi daban-daban. Duk wanda ya zo ya ce shi annabi ne, to dole ne ya zamanto yana da abubuwan da za a gane shi da su. Domin idan da zai zo ya ce shi annabi ne a yadda da shi da ka, da kowa ya ce shi ma annabi ne shi kenan. Sai wannan ya ce shi annabi ne a bi shi, sai wancan ya ce shi annabi ne a bi shi, sai wannan ya ce. To amma alhamdulillah sai Allah ya sanya dokoki da sharuɗa, kuma hankali ya idrakin dokoki da sharuɗa waɗanda za su iya nuna mana cewa wannan annabi ne ko ba annabi ba ne. Na farko akwai mu'jiza, wanda magana kan mu'jiza yana da yawa sosai. Mu'jiza shi ne abin da ya saba ma al'ada halitta, da ake cewa wanda yake ya saba da al'ada kuma ya haɗu da da'awar annabta. Wato ne zai ce shi annabi ne, ya ce shi annabi ne kuma ya yi da'awar wannan annabta, sannan ya zo da abin da yake ya saba ma hankali, domin tabbatar da cewa shi annabi ne daga Allah ne. Tunda Allah yana da ƙudura ya yi komai, Allah yana da iko ya yi komai, to matuƙar daga Allah yake, Allah zai ba shi ikon yin komai. Mu'jiza wani abu ne da annaba suke yi da ƙudurar da Allah ya ba su. Wasu sun ɗauka a Allah ne yake yi kai tsaye, sai Allah ya yi wannan, sai Allah ya yi wannan. Na'am, wannan haka ne da wata ma'ana, amma Allah yana yi amma da wasiɗar annabi ne. Annabin yake ba iko yi, kamar annabi Musa da yake mai da sandarsa maciji, yake fito da hannunsa daga rigarsa ya zama faripat da sauran abubuwa wanda suke nuna ɗabi'ar mu'jiza. kamar Annabi Isa da yake tare da matattu kuma su gaba da rayuwarsu su yi shekaru masu yawa su ci gaba da mu'amala da mutane kamar sauran mutane da ta da warkar da duk wata cuta ko mai wahalarta to duk wannan abin nan ne annabci ne alama ce ta annabta saboda me aiki ne da ya saba ma al'ada da kuma ya hadu da da'awar annabta kamar manzon rahama da ya tada matattu ya tura kuma sun sai Imam Ali ya tayar wasu matattu ya warkar da mutane waraka da cututtuka daban-daban kamar makanta da abubuwa daban-daban wanda yake suma na dukkan mu'jizozin da annaba suka zo da shi ma aka bashi sama da wannan da Qur'ani wanda yake mu'jiza babba ta samu dawwamiya to duka wannan sunan shi mu'jiza saboda ya hadu da da'awar annabta mutum ya ce shi annabi ne kuma ya aikata to wannan na cewa me lallai shi annabi ne da gaske domin da ba annabi bane da Allah ya kareta shi da Allah bai bashi goyon baya ba shi yasa har duk tsafin matsafi bai sai da da'awar annabta ba yana yin da'awar annabta hatta da wannan shaytanun da suke taimaka masa ya tsafi za a kore su za a daure su ba abin da zai yi to wannan kenan kuma an samu a tarihi mutane da suka yi da'awar annabta ba su sha ba na karshen shi shine Ahmad Gulam wanda yake Kadiyani da ya yi da'awar annabta muna ganin shi ma bai je ko ina ba asirin saitun da wanda suke da'awar annabta ma suka haukace mutum ya da'awar shi annabi ne sai ya haukace sai aka kai shi gidan mahaukata a kulle shi ya ta ihu da irin wannan za mu ga a alama ce ta cewa lallai wanda ya da'awar annabta kuma ya zauna lafiya ya zo da dokoki ya zo da hujjoji ya zo da mu'jizozi bisa yadda mutane suka nema to lallai annabi ne hanya ta biyu da za mu iya gane cewa annabi ne wanda ya zo mana ya da'awar annabta shine idan wani annabi da ke gabanin sa wato kafin zuwan sa yayi bayanin cewa zai zo kamar yadda annabi Isa ya da'awar cewa manzo zai zo kuma wannan ya tabbata ya zo bayan sa kuma manzon rahama ya tabbatar da shine wanda annabi Isa ya wasiya zuwan sa shi yasa ma a tarihi za mu ga munazarar shi da kiristoci daban-daban a wancan lokaci sai da ya tabbatar masa da shi ne annabi Isa ya wasiya zuwan sa shi ne wanda yake ya zo akan yana hawa raƙumi kuma ya tabbatar da gaskiya akan doki wato ta hanyar yaƙi da takobi wanda yake hujjoji suna bakinsa hujjoji masu haske duk shi ne wanda ya yi wannan babu wani wanda ya yi wannan bayan annabi Isa sai manzon rahama shi ne ya zo cikin jama'a da take hawa raƙumi kuma yi amfani da yaƙi da dawakai wajen kare kansa daga masu kawo masa hari domin yaɗa wannan addini mai daraja musulunci ya yaɗu da hujja ne ba da takobi ba na'am za mu iya cewa ya samu kariya da takobi domin ya yaɗu wannan wani abu ne da amma musulunci ya yaɗu ne da hujja yaƙoƙin da manzon Allah ya duk ya yi ne domin ya kare kansa ko kuma al'umma ta ci amana zai je domin ya larutar da ita saboda idan ta yi wata ma za ta saki wannan kuma yana nufin kenan rushewar kimar yarjejeniya da alƙawura a duniya tunda za mu yarjejeniya da ku ku saba ku kashe mutanen mu ha kawai ko mu kyale ku to gobe ma an muka yi da wani zai yi to irin wannan abubuwan domin larutar da al'umma ta kasance tana da hali na gari duk sun jawo yaƙoƙi wanda yake duk cikarsu da aka yi ba a kashe mutum 1,400 ba a dukkan yakokin nan da aka yi 80 da wani abu su da aka a cikin dalilan da muke iya kafa hujja da su domin nuna wajabcin aiko annabi ko kuma gane annabi shine akwai tattara abubuwan da za su taimaka wajen tabbatar da annabcinsa misali a duba ya shi kansa kamalarsa take idan ya fi kowane mutum kamala a duniya to ɗaya daga cikin alamomi ne da suke nuna annabcinsa wato bayan ya yi da'awar annabta yana da mu'jiza yana da ilimi gaba ɗaya da irin wannan to sannan kuma sai mu duba shi kansa kamalarsa da halayensa Na biyu, sai kuma mu duba kiransa wane, zuwa ga wa yake kira. Idan yana kira zuwa ga kansa ne, to ba annabi bane, mai dari ne. Amma idan yana kira zuwa ga Allah ne, yana kishin Ubangijinsa ne, to annabi ne. Sannan hanyoyin da yake amfani da su wajen kira, idan hanyoyi ne na tsarki da suka dace da abin nan, da suka dace da hankali, to da kuma rahama da tausayi ga al'umma, to zai zamanto wannan ma alama ce na annabtarsa. Sannan yawancin annabawa masu kira, masu bin su, za mu ga mutane ne rauna na gaskiya a cikin al'umma, yawanci masu kiransu. Shi ma yana daga cikin alamar da ake tattarawa domin sanin annabtar annabi. Ba yi da darura ba ne zamanto shi ne, amma alamomi ne. Domin duka annaba sun zo, ko mun gani, ko mun ga mabiyansu raunanan mutane ne. Wannan masu bin shi kenan. Kuma wannan ne Kaisar ya amfani da shi a tambayin da ya Abu Sufyan lokacin yana Sham. Ya ce a kira wasu mutane daga cikin mutane suka san wannan mutum, a kira su Abu Sufyan. To duk yana daga ciki. Ta tambaye shi waye yake bin shi daga cikin ku, ya ce raunana. Kaisar ya ce masa lallai haka ne, annabawan da suka zo gaba daya su ma raunanan mutane ne, suka bi su inda ake wulakanta cikin al'umma, ana zalunta su. To saboda haka wannan kenan bayani takaitacce game da wajibcin annabta da kuma alamomin da muke iya gane annabi da shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, walhamdulillahi rabbil alamin.